Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya duka a jamhuriyar Nijar ko VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da Hafsan Dan Mai Soro daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau 21 ga watan Mayu, ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe a matsayin ranar dinke bambance-bambance da ke tsakanin al'adu domin zaman lafiya da ci gaban al'umma na duniya. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Hafsan da kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa zai ba da umarnin bincikar kutsen da aka ce wani mai bawa hukumar binciken ƙasa ta FBI rahoto ya yi a cikin kwamitin kamfen ɗinshi na shekarar 2016 har ya haddasa rikici a ma'aikatar shari'a ta ƙasar. Jami'an Afghanistan sun ce waɗansu 'yan tawaye da ba a gane ko su waye ba sun kashe ma'aikatan zubar da sharar mahaƙar ma'adanai tare da sace guda daga cikin ma'aikatan. Hukumar zaben Venezuela ta ba da sanarwar cewa shugaban ƙasar da ke kan mulki Nicolas Maduro ya sake lashe zaben da aka kammala, abinda zai ba shi damar ci gaba da zama a kan karagar mulki har na tsawon ƙarin wasu shekaru 6.
Kanin labaran kenan. Hukumar Kwastam ta Najeriya ta agazawa 'yan gudun hijira na jihar Yobe. Muna da rahoto bayan labarai. Sai kuma batun harkokin sufuri da ya tsonewa al'umma gure na jamhuriyar Nijar ido. Rahoton hukumar ƙididdiga ta ƙasa a Najeriya na nuni da cewa tattalin arzikin ƙasar ya ja baya, duk da kuɗaɗen da ake dawowa da su daga ƙasashen ƙetare da masu kula da lamura ke cewa
abu ne mai kyau ne kisancin a dawo da kuɗin, amma babban damuwarmu a Najeriya yanzu shine me ake yi da wannan kuɗin. Mutane suna so su ga cewa an dawo da wannan kuɗaɗen, kuma ana moransu domin lafiyar jama'ar duka.
Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam, wanda a yau zai taɓo batun ilimin tsangaya. Za ku kuma ji nasiha kan batun zaman lafiya albarkacin watan azumi, sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa zai ba da umarnin bincikar kutsen da aka ce wani mai bawa hukumar binciken ƙasa ta FBI rahoto ya yi a cikin kwamitin kamfen ɗinshi na shekarar 2016 har ya haddasa rikici a ma'aikatar shari'a ta ƙasar. A wani bayani da Sarah Iskar ta bayar a yammacin ranar Lahadi ne, ma'aikatar shari'a ta ba da sanarwa cewa ta umarci babban sufeto kan ya tantance kan ko akwai wani rashin dacewa ko dalilan siyasa a yadda hukumar bincike ta FBI ta gudanar da binciken sirrinta kan mutanen da ake zargin suna da alaka da wakilan Rasha da suka yi shishigi a cikin zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 da aka yi a nan Amurka. A cikin mintuna kaɗan bayan da shugaban ƙasar ya taɓo wannan batu a shafinsa na Twitter, muƙarraban gwamnatin tsohon shugaba Barack Obama sun mai da martani, sun yi imanin cewa barazanar da Trump yake ita ce mafi muni da aka taɓa yi wa ma'aikatan shari'a tun bayan da Trump ya kori shugaban hukumar binciken manyan laifuka, wato James Comey, a yayin da yake bincikar kamfen ɗin shi. Kafofin yaɗa labaran China na can suna ta yaɗa bayanai iri-iri kan abin da suke kira tsagaita rikicin cinikayya bayan da masu yarjejeniya na Amurka da China suka amince da ɗauke harajin da suka ɗora wa juna tare da rage giɓin da ake da shi dangane da kayan da Amurka ke kaiwa can China. Duk da haka dai, masana tattalin arziki da 'yan kasuwa sun ce akwai hanyoyi da yawa da za a iya gyara dangantakar bayan shige da ficen kayayyaki. Kafofin yaɗa labaran na China sun mai da hankali ainin kan cewa ƙasar bata ba da kai bori ya hau ba a tattaunawar da take da Amurka kan wannan lamari, illa kawai alkawarin da ta ɗauka na inganta shigo da kaya daga Amurka. Wani sharhi a wata jaridar ƙasar China mai suna China Daily mai taken yarjejeniyar Amurka da China za ta taimaka wa ƙasashen biyu da duniya baki ɗaya, ya ce idan China ta ƙara kayan da take shigowa da su Amurka, kamar kayan abinci da kayan aiki, hakan zai taimaka wajen biyan buƙatunsu da za su taimaka wa ƙasar wajen ci gaba da kuma biyan buƙatar 'yan ƙasar. Sharhin ya ƙara da cewa duk da matsin lambar da ta fuskanta, China ba ta ji tsoro ba, kamar yadda shi kansa shugaban Amurka Donald Trump ya lura, sai dai matsayawa da ta yi kan bakanta ta kuma nuna sha'awar tattaunawa. Jami'an Afghanistan sun ce waɗansu 'yan tawaye da ba a gane ko su waye ba sun kashe ma'aikatan zubar da sharar mahaƙar ma'adanai tare da sace guda daga cikinsu. Harin ya auku ne a safiyar yau Litinin a lardin Kandahar da ke kudancin ƙasar. Kakakin shugaban 'yan sandan lardin ya ce ma'aikatan na gyara wurin ne domin a fara wani aikin girka bututun mai na biliyoyin daloli mai suna tafi. A farkon wannan shekarar dai kungiyar Taliban ta yi alkawarin ba da haɗin kai domin cimma nasarar aikin, saboda yadda ta fahimci mahimmancin aikin ga ƙasar kuma ba su ɗauki alhakin kai harin ba. An samo sunan tafi ne daga ƙasashen da suka yi haɗin gwiwa domin yin aikin, wato Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan da kuma India. Labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaben Venezuela ta bada sanarwa cewa shugaban kasar da ke kan mulki Nicolas Maduro ya sake lashe zaben da aka kammala, abinda zai bashi damar ci gaba da zama akan karagar mulkin har na tsawon ƙarin wasu shekaru shida. 'Yan adawa sun kauracewa zaben wanda aka gudanar a ranar Lahadi, wanda suka kira rantsar da mugun shugaba, wanda kuma kasashen duniya suka yi Allah wadai da shi. An saka ran cewa Maduro ɗan shekaru 55, wanda kuma tsohon direban Hayes ne, zai lashe zaben, duk da cewa akwai rikici da yake ta zurfafa har ya sanya kayan abinci suka yi karanci a yayin da samar da man fetur ya yi ƙasa a ƙasar da take ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi kowace fitar da mai a duniya. Wani tsohon gwamna a ƙasar, Henry Falcon, shi ne ya yi takara da Maduro. Amma fitowar wani fadan coci, Javier Bertuche, ya taimaka wajen hana shi samun nasara. A yau Litinin ne ƙasar Paraguay ta buɗe sabon ofishin jakadancinta a birnin Kudus, inda ta zamo ƙasa ta uku da ta yi wannan yunkurin mai ƙunshe da siyasa a cikin satin da ya gabata. Shugaban ƙasar Paraguay, Horacio Cartes, a jawabin buɗe ofishin ya bayyana cewa ɗauke ofishin jakadancin daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus na da ɗimbin tarihi, kuma zai ƙarfafa dangantaka tsakanin Isra'ila da ƙasar ta Paraguay. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi maraba da wannan shawarar. A satin da ya gabata ne Amurka ta kasance ƙasa ta farko da ta buɗe ofishin jakadanci a birnin Kudus, inda ta cika alƙawarin da shugaban ƙasar Donald Trump ya yi a lokacin yaƙin neman zaben shi. Guatemala ta biyo sahun Amurka bayan kwanaki biyu.
Hafsat ɗan mai tsoro ta karanto mana labaran duniya. Toma da labarin mu bude taskar hotannin namu a Najeriya, inda hukumar kwastan ta kai wa 'yan gudun hijira na cikin gida da ke jihar Yobe ɗauki, kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilinmu Babangida Jibrin ya aiko mana.
A hirar da na yi da shi ta wayar tarho, shugaban hukumar ta kwastan mai kula da shiyar Seme, Alhaji Muhammad Ali, ya bayyana cewa hukumar ta mika wa'annan kayayyaki ne da suka hada da buhunan shinkafa da man girki da kayayyakin sakawa da takalma na yara ga rundunar sojin Najeriya domin gabatarwa ga sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar Yobe. Hukumar ta kwastan ta ba da wa'annan kayayyaki ne bisa umarni daga shugaban gwamnatin tarayyar Najeriya na tallafawa 'yan gudun hijira a fadace-fadacen da ake a sa daban-daban na Najeriya, musamman ma a arewa maso gabashin Najeriya.
Mun aika ma gudun hijira shinkafa 10,000 bakin tirela 20 kenan, da kuma man gida da ake ma Turkey oil jarka 1,025. Yanzu mun ba su gwamnati shuga 500, mun ba su tumatir angwani katon 4,500, sannan mun ba su gel watan daurin kayan
a bangare daya. Har ila yau hukumar ta kwastan mai kula da shiyar ta Seme ta kama buhunan shinkafa da adadin su ya kai na trailer 8 a ƙasa da makonni 2 da suka gabata. Shugaban hukumar Alhaji Muhammad Ali ya bayyana cewa hukumar sa za ta ci gaba da yaƙi da 'yan fasakori domin hana shigowa da kayayyaki da aka haramta shigowa da su cikin gida Najeriya, musamman ma dai shinkafa da sauran kayayyaki da suka hada da na gwanjo. To kuwa jama'a suka ji game da waɗannan kokari na hukumar ta Kwastam na bada gudunmuwa ga 'yan gudun hijiran, ga dai abin da wani ke cewa.
Eh, gaskiya hakan yana da kyau, kuma ta yi kokari akan hakan. Sai dai abin da ya kamata su kuma sojoji da ake ba suna kaiwa ya zamto cewar an tabbatar da cewa suna kai wannan sako ga wurin, duk da dai mun ji wasu na magana cewa sun samu.
Kana da wani naka a Maiduguri da ya tabbata maka cewa yana samu?
Eh, kwarai mako akwai lokacin da wasu daga cikin 'yan uwana da ke can kace su an sa sunan su daga cikin wanda za a ba wannan tallafi.
Ko a kwanan da ma dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bada umarnin sakin naira biliyan 10 domin rarrabawa ga 'yan gudun hijira a sansanonin 'yan gudun hijira daban-daban a yankin arewa maso gabashin Najeriya, abinda kuma zai taimaka wajen inganta rayuwarsu. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida, rahoton hukumar kididdiga ta Najeriya na nuni da cewa haɓakar tattalin arzikin ƙasar ya ja baya karan farko tun shekara ta 2016, yayin da gwamnatin tarayya ta bayyana niyyarta ta amfani da kuɗaɗen da ƙasashen ƙetare ke dawowa da su da aka kwato daga hannun waɗanda suka wawuri dukiyar talakawa wajen inganta rayuwar al'umma. A cikin hiranmu yayin ziyarar sa ofishinmu, Reverend Dr. Barje Megadi, limamin ɗariƙar Ekuwawu Setu, Abuja, ya bayyana cewa
abu ne mai kyau na zancen a dawo da kuɗin, amma babban damuwarmu a Najeriya yanzu shi ne mai ake yi da wannan kuɗin, domin akwai wahala da yawa. Mutane suna so su ga cewa an dawo da wannan kuɗaɗen, kuma ana moransu domin lafiyan jama'a duka. Saboda haka muna ganin cewa ya kamata gwamnati ta fara bayyana ma jama'a abin da ya shigo ga kuma abin da aka yi da wannan kuɗin. Sannan ya kamata a ga cewa wahalan jama'a ya fara riguwa ta dalilin mai da wannan kuɗaɗen.
To yaya kake ganin yunkurin wannan gwamnatin na yaƙi da cin hanci da rashawa, kasancewa wannan batun na ɗaya daga cikin manyan batutuwa da ta sa gaba a lokacin yaƙin neman zaɓe? Kawo yanzu ka gamsu da ci gaba ko da aka samu a wannan fannin?
Zan ce na gamsu da shi ba, domin abubuwa ba su canja ba. An kawo mana zancen canji cewa rayuwarmu zai canja ya zama yadda jama'a za su samu rayuwa mafi aminci. Amma duk da haka, bayan shekarun kusan biyu yanzu haka nan, muna cikin wahala, kuma wahalar karuwa. So ba mu sani ba, yana yiwuwa gwamnati tana da wata asiri wanda ba ta bayyana mana ba, ta bayyana mana ainihin abin da ake da wannan kuɗi. Hanyoyi sun riga sun lalace, jama'a ba aiki, ya makaranta suna gamawa ba aikin da za su yi. To zancen mai da kuɗin abu ne mai kyau, amma me ake yi da wannan kuɗin? Muna so mu ga cewa an mora wannan kuɗin ya rage wahalan matasa da waɗanda suke neman aiki da kuma rayuwar dukan 'yan Najeriya.
An wayi gari Najeriya kuma ta sake samun kanta a cikin wata kalubala, tana fuskantar wata kalubala da ta shafi ba matasa kaɗai ba, amma har da ma'aurata. Ana batun wannan shaye-shayen, da ana batun miyagun ƙwayoyi, to yanzu sun koma magunguna da ake sarrafawa ma domin maganin waɗansu cututtuka sun kasance abin da ake sha a maye a Najeriya. Ya kake gani me ya kawo haka, kuma ya za a shawo kan wannan matsala?
To ina gane kaman zancen tarbiya na ciki. Iyaye suna kokari su ga cewa sun yi tarbiya mai kyau, amma ina ga kaman yadda matasa da yawa ba su da abin yi. Saboda haka hankalinsu ya koma ga abubuwan da zai kawo musu watakila kwanciyar rai ne da zai sauransu. Biye da haka, ina gani ya kamata gwamnati ta sake duba yadda ake sadda magunguna a ƙasarmu. A da ya kamata in ka je asibiti za a baka takarda a nuna maka cewa ga maganin da za ka je ka saya, in ka je kuma shi za ka saya. Amma yanzu haka mun lura cewa ko a pharmacies jama'a suna ta faman shigo su sayi magunguna ba tare da ka'ida ba. Ina ji ya kamata a sa ka'idodi a kasawar da zai hana masu sadda magani sai ma kowa da magani, sai dai idan aka samu cewa wannan magani likita ne ya rubuta kuma akwai amfanin shi. In ba haka ba, ina ga matasan mu za su kai inda ba za mu ya rike su ba.
Haka yake Reverend Dr. Barje Megadi. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta bayyana shirin aikewa da ƙwararru domin su gudanar da bincike a garin Gure da ke yankin Zindar, bayan da jami'an gari suka nuna damuwa akan yadda faɗuwar tireloli da motocin dakon man fetur a tsakar gari ke barazana ga rayuwarsu. Wakilinmu a birnin Yamai, Sulaiman Muni Barma, na ɗauke da ƙarin bayani.
Ta hanyar ɗan majalisa Honorable Mansur Liman Amadu, mai wakiltar mazaɓar gundumar Gurene al'ummar garin Gure, ta gabatar da ƙorafi wa gwamnatin Niger a dangane da yadda faɗuwar manyan motocin dakon kaya da na dakon man fetur ke ta'azzara a kan babbar hanyar da ke ratsa wannan gari, lamarin da sau tari ke haddasa asarar rayukan bayan Allahn da basu ji ba basu gani ba.
Accident din da aka ya kai manyan motoci da sitan suke wada wajen 20 kuma duka cikin gari, an yi rashe-rashe yawa cikin gari. Cikin Abril, Telem ya bigi wasu yara, yarinya guda LDC surplus ta mutu, warin su uku guda surplus ta mutu. Cikin vacance din nan akwai guard biyu da su ma Telem ya bigi suka mutu a wurin. Kenan wannan abin, wannan matsalar yayi yawa. Shekaran jiya sitan da ya hwadi yan gari suka rugubu sa sitan din da lacrimogen da ket aka da wannan mutanen da suru kowa ya zo da ki gazuwar wannan gazuwar ne in essence ne kun ga abin da ban nan da za a yi.
Duk da kasancewar ta daya daga cikin gundumomin farko da tsarin fasalta yankunan karkara ya kafa a washegarin samun yancin kan jamhuriyar Niger har zuwa shekarar ta 2018, hanya daya takce ke ratsa garin Gure wace ke fitowa daga Zandar zuwa Difa. Dalili kenan da faduwar manyan motoci ke kawo tsaiko ga sha'anin hada-hadar yau da kullun, inji dan majalisa Honorable Liman.
Daga bakin Opeven, abin da ya kai ne in mota ya hwadi ya yi bulutin hanya wajen kwana biyu babu motan da yake wuce. Kar in ya huto daga gabas ya huto daga yamma, sai dai a sauye mutane na gabas su je can, na yamma su je can, haka ake. In aka zo bakin tasha cikin 20 kin na wajen 11 daga bakin tasha suke faduwa. In suka fadi ko su tare wannan hanya ko su fada cikin rami, tunda hanyar ba yi shi daidai ba, ko da wani kote rami ne akwai cikin hanya. Abinda muke tambaya, ya gwamnati zai yi, ya za a yi ga wannan hanyar nan don saboda accident kin nan ya rage? Kusan ba garma duk abinda muke jin tsoron ran da sitar na essence ya hwada cikin gari, tunda bakin hanya ne. Duka mahauta da wani wani kowa ya hura wuta.
Ministan manyan ayyukan gine-gine da tattalin hanyoyin zirga-zirgar ƙasa, Kadi Abdullahi, ya bada tabbacin duba hanyoyin aikewa da tawagar ƙwararru domin gudanar da bincike don samo bakin zaren warware wannan matsala. Ko da yake a cewarsa, abin na da nasaba da halin kwararowar hamada da wannan lardu ke fuskanta.
Mu za mu aika inspection a je a duba a gani me ya kamata mu yi. In gyaran hanyar ne, in buɗe ta ne ya kamata a yi, in wani amenajiment ne ya kamata a yi, kurin da ake yake faruwa. Akwai huta zuwa Nigeria zuwa Difa, to na san ko akwai kononi ko kuma akwai abubuwa amenajiment da ya kamata a yi. Kuma aka zo wurin aka inspection, sai mu gani ya kamata mu yi amenajiment, za mu sa amenajiment.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To kada dai a shafa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 11:17 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwa ɗan adam,
can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu, da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, idan har kuna biye da shirin Sau da Ƙafa, a cikin shirinmu da ya gabata, wanda muke tattauna wasu kaɗan daga cikin hanyoyi da suka kamata a bi wajen inganta tsarin makarantun tsangaya, masana a wannan fannin na ganin cewar tsarin da gwamnatoci kan bi wajen gudanar da makarantun sun saba ma hanyoyi da suka kamata a bi, wanda hakan ya sa tsarin bai kai ko ina ba. Hakan na nuni da cewar akwai buƙatar mahukunta su yi waiwaye adon tafiya da kuma nazartar ire-iren tsare-tsare da magabata suka yi a lokutan baya.
Aka zo yi kawai, sai aka zo manya-manyan boko, ‘yan boko an zo za a kaddamar faran daga federal, daga state, wane ne kawai sun zo sun fara ba tare sun harhaɗa mutane da ya kamata na grassroots, wanda ya kamata su ɗin su zama suna ciki ba. Da ya kamata malaman kansa suna ciki, kowane malami na sanga yana cikin decision making ɗin, yana cikin shawararin da za a yi da abubuwan da za a yi. Amma aka bar su haka ɗin, su ma za su ce oho, abin ashe dai ba da lalle wa mu ne ba, ilo suna so ne su ma su amfani kansu ne daga wurinmu. So saka zai kawo dan rashin gaskiya da rashin yadda da mutum. A hakan haka din, sai ya zama ne haɗin kai da ake nema ba zuwa samu ba.
To yanzu in muka duba idan ana son misali a farfaɗo da wannan shirin tunda kina da ƙwarewa a wannan fannin me yake abin da ya kamata a yi?
A zo a haɗu da mutane da suke dam-dam tare da makarantun nan sangayen makarantar a yadda kana kamar da na faɗa su malaman kansu masu sangaya bulamomin da sangaya ne ke ƙarƙashin su lawanin ba yi baɗa a ce wannan abu na gwamnati ne kawai shike Ministry of Education zace ba a akwai sangaya section a Ministry of abu da education primary side da akwai sangaya kaza kaza a ce ɗan ministry ne kawai za su yi ba za a involve din su direct ba za a samu amfanin ba dole ne haɗa su haɗa kai a yi involve din su sannan a samu nasarar kan abu.
Shi ma ɗan masanin fika Alhaji Baba Ba'afa na ganin akwai mafita.
Yadda za a yi gyara inda suke nafa inda sangayen suke sai a kai musu taimako a wajen a ɗauki malamai wanda za a koyar turanci da koyar lissafi a kai su can sannan a taimaka musu rayuwarsu ya ɗan gyaru. Yadda mana akwai ruwa akwai wuta akwai abin waje inda su kwana akwai ruwan sama ko akwai sanyi akwai inda su kwana annan inda suke din ne ya kamata a dadada musu wurin su ci gaba da karatun su. Wato ya kamata gwamnati din ta amince cewa tsangayen nan fa bayan da za a yi da shi sai a karbe shi amma a yi in suna so a yi modernize nashi da kawo wasu abubuwan da zai sa mutumin da yake tsangaya kuma zai yi ya aikin zamani sadda ne za a kawo a nan tsangaya ba a ɗauke tsangaya a kai wani wuri ba.
To amma tsohon permanent secretary a ma'aikatar ilimi Alhaji Muhammad Abubakar ya ce in an bi wannan hanya lalle haƙa ka iya cimma ruwa.
Wannan abin da matar gwamnan Yobe ta fara is a good thing amma yana da tarihi mu da arewa da muka watsa da abin malam Maina muka watsa da abin da an ci gaba da wannan irin replication na abin da SASK ya kasance yanzu akwai san Arabic or you don't need to call it Arabic or anything kai makarantun amma a tabbatar cewa da integrated ga western da kuma da mu Islamic education it will work amma sai waɗannan jihohin a arewa mun haɗu yaran da suke on the street za ka ga babu kuma ya zama doka ce abin da kifa ta kekere because why on phone idan dai arewa ba za su haɗu gaba ɗaya ba su haɗa kai gaba ɗaya gwamnonin arewa su ce to now a yi wannan tsangaya din with the purpose na cewa babu yaron da zai bar locality din shi ya taho binni wai tafiya gabas karatu a'a a yau da kake ka zauna a nan gamman da nan nan gamman ta organization ta taimaka a kawo makarantun nan a rika karatun dare na ciyawa to a yi amma a yi integrating din wata yadda ke ko da waɗannan abu da ake cewa 3R reading writing da arithmetic shi ake cewa 3R ko su ake yi it will benefit mu arewa da an daina wannan bara. Yawwa sarkin Kano ya fara wannan movement na tausaya amma me ya faru malamai saboda ba su san wannan abin da yake hanyar sai ta samun easy labor da samun kudi su ruwan nan yaran ba su san ayi but we have to tailor mu takura kanmu mu tsaya mu nuna malaman nan ai ba za su bayan suna wannan yawon banzan kuma a arewa wallahi sai mun yi wannan za mu samu kwanciyar hankali saboda yanzu yaran nan ga su nan out of school din yanzu a arewa ya over I think 18 million ko something like that out of school a arewa kawai so we have a work a haɗu gaba ɗaya a yi shi in a sort of unified wanda mun yadda da shi kuma mun yi sa education is on the concurrent list mu tsara shi da zai fi cikin dumu.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kuma a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Abuja, Hassan Maina Kaina, wanda ya haɗa mana rahoton, da kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku kamar kullum Dr. Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar a sharuwa lafiya.
To a gaida Harande sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Malam Ango Malami Makaranta da Sani Mai Lange-Lange Yawuri, inda suka ce, muna kira ga mahukuntan Najeriya da su ƙara yin ƙoƙari game da rikicin manoma da makiyaya da ke faruwa a wasu yankunan Najeriya, ganin yadda ake samun kashe-kashen rayukan jama'a. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito ne daga Yusuf ɗan Ramadan mai gambawa daga jihar Gombe, Nigeria, inda yace assalamu alaikum muryan Amurka, ku bani dama in yi tur da Allah wadai dangane da sace matan aure su uku da wasu ƴan bindiga suka yi a birnin Gwarin jihar Kaduna. Hakika wannan abun takeici ne. Muna fatan gwamnati za ta yi gaggawan ceto da waɗannan matan auren. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito ne daga Alhaji Abbas mai tirayda bakin kasuwa, inda yace hakika samun nasara da wasu kwararrun likitoci a jihar Adamawa suka yi na raba wasu tagwaye waɗanda suke manne da juna. Hakan yayi kyau, ya nuna cewa muna da kwararrun likitoci a ƙasar mu Najeriya.
Kadan kenan daga cikin dimbin ra'ayoyi da kuke aika mana ta hanyar email, sai ku ci gaba da rubutowa, sannan a hankali zamu rika karantawa. Ga nasiha albarkacin watan Ramadan.
Sunana Muhammad Musa, ana min inkiya da mai takobi. Zaman lafiya anan a ƙasar mu ta Najeriya, ba ma a ƙasar mu, a duk inda musulmi suke su zama masu neman su zauna lafiya da junansu. Domin mu sani manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita fitina bacci take, kuma Allah ya la'anci duk wanda zai tada ita. Kuma mu sani duk abin da zaman lafiya bai baka ba, rahin zaman lafiya ba zai baka ba. A matsayin mu wanda muka tashi da tarbiyya mai kyau, mun san tun muna yara idan mutum ya tashi zai yi wani abu wanda zai tada hankali na fada, manya za su jawo ka su nuna maka kai bari bari, kar kai haka bai dace ba. So kaga anan mun tashi da tarbiyya ta sanin cewa wato tashin hankali ba alkhairi bane, zaman lafiya shine yafi zama alkhairi. Don haka anan ina amfani da wannan dama da na samu a wannan gidan radio naku mai albarka, ina kiran ƴan uwanmu musulmi a duk inda suka tsinci kansu su zama masu son a zauna lafiya, su zama masu son a kare mutuncin juna. Kada ka zama wanda da ka zo ka tara ana rigima, an ce ai da wani ake rigima da ka zo ka sa duka. A'a, ka tsaya ka shaurara ka ji menene abin da ya hada, sai ka zama abin da alqur'ani ya datar da kai wa sulhul khair. Ma'ana ka zama mai sulhu, domin yi sulhu alkhairi ne tsakanin juna da juna. So wannan shine kira na ga ƴan uwanmu musulmi. Allah ya sa inda muka fara wannan wa azumi na watan Ramadana, Allah ya sa mu gama shi lafiya, albarka da take cikin sa Allah ya sada mu da ita, Allah ya ba mu ikon yin ibada, Allah ya karbi ibadunmu.
To Allah ya ba da ladan ibada. Kafin mu karkare ga tashi muhimman kanan labarai.
Jami'an Afghanistan sun ce waɗansu 'yan tawaye da ba a gane ko su waye ba sun kashe ma'aikatan zubar da sharar mahaƙar ma'adanai tare da sace guda daga cikin ma'aikatan. Harin ya auku ne a safiyar yau Litinin a lardin Kandahar da ke kudancin ƙasar. Kakakin shugaban 'yan sandan lardin ya ce ma'aikatan na gyara wurin ne domin a fara wani aikin girka bututun mai na biliyoyin daloli mai suna tafi. A yau Litinin ne ƙasar Paraguay ta buɗe sabon ofishin jakadancinta a birnin Kudus, inda ta zamo ƙasa ta uku da ta yi wannan yunkurin mai kunshe da siyasa a cikin satin da ya gabata. Shugaban ƙasar Paraguay Horacio Cartes a jawabin buɗe ofishin ya bayyana cewa ɗauke ofishin jakadancin daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus na da ɗimbin tarihi, kuma zai ƙarfafa dangantaka tsakanin Isra'ila da ƙasar ta Paraguay. Hukumar zaben Venezuela ta ba da sanarwa cewa shugaban ƙasar da ke kan mulki Nicolas Maduro ya sake lashe zaben da aka kammala, abinda zai ba shi damar ci gaba da zama a kan karagar mulkin har na tsawon ƙarin wasu shekaru shida. 'Yan adawa sun kauracewa zaben wanda aka gudanar a ranar Lahadi, wanda suka kira rantsar da mugun shugaba, wanda kuma ƙasashen duniya suka yi Allah wadai da shi. An saka ran cewa Maduro ɗan shekara 55 wanda kuma tsohon direban Hayes ne zai lashe zaben, duk da cewa akwai rikici da yake ta zurfafa har ya sanya kayan abinci suka yi ƙaranci a yayin da samar da man fetur ya yi ƙasa.
To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Sai kuma da dare ku je mu da shirinmu na ƙarshe a yau, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan zaɓukan jam'iyyar APC a jihohi da ke barin baya da ƙura. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa, har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com, ko kuma iya sharhi a shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin
Hafsat Bello ɗan mai soro
da kuma ita Julie Gresham da injiniyan mu, har ma da Safinata da ta zo nan zaune ta Najeriya yau da gobe, alheri ke muku fata alheri. Sai ku dakata shirin.
know.